الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم وعلاهم إلى يوم التنادي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, barka mu da arzikin hallara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun Alkur'ani mai girma tare da fassara kan fahimtar magabata. Karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci na tunawa da Malam Abubakar Mahmud Dumi, Allah ya ji kansa da rahama.
Amin.
Masallacin da yake nan anguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna yammaci na 27 ga watan Ramadan. Littafin Hijira shekara 1447, wanda kuma shi ne majalisi na 26. Ya zo daidai da 16 ga watan uku miladiyar shekara 2026. Kamar yadda jiya muka alkawarta, yau insha Allah ta'ala muke karkare wannan karatu na wannan shekara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma yau ne muke sa ran za mu karasa abin da ya rage mana cikin suratul Hijr mai albarka. Surar take da aya 99. Jiya mun yi karatu zuwa aya ta 98, yau za mu tashi kan aya ta 99, kuma ita ce aya ta ƙarshe. Daga nan sai abin da zai biyo baya na ban kwana kamar yadda aka saba. Sai dai bana mun yi ƙoƙarin mu ga cewa mun canza protocol ɗin da kuma yanayin tsarin rufewa, mu zo da sabon salo, saboda mu taƙaitawa kanmu. Ai, mun yi da Allah ya ba mu lada.
Amin.
To, shi ya sa muka taƙaita ma gayyatar manyan baƙi, saboda mu daina uzura wa mutane kaiwa daren nan 12 saura, saboda wani ma'a kuwa kamacin haka. Don insha Allah ta'ala za mu taƙaita cikin taƙaitaccen lokaci, mu tashi kowa je ci gaba da hidimomin da suke gabansa insha Allah. Wannan yace da fatan mallam ya sha ruwa lafiya, Allah ya ƙara mallam lafiya da nisan kwana. Amin. Tare da ku baki daya. Suna neman addu'a ga mahaifiyarsu, ba ta da lafiya kusan shekara 10. An yi maganin. Allah maɗaukakin sarki ya ba ta lafiya.
Amin.
Allah ya sauƙaƙe mata jinyarta. Allah ya sa zakar jiki ne. Wannan kuma yana cewa da fatan mallam ya sha ruwa lafiya. Ga 1,000 a cikin asusun marayu da niyyar Allah ya daidaita tsakaninta da mai gidanta. To, Allah ya daidaita tsakaninku, ya kawo zaman lafiya. Allah ya kori shaidan daga tsakar gidanku. Wannan kuma ya ce shi sarkin kurame ne, yana mai roƙon al'umma da su kawo yara kurame makaranta, saboda akwai yara da kurame ne da iyayensu ba su san akwai makarantar kurame a Azare ba. To, Allah maɗaukakin sarki ya ba su iko. To, waɗanda suke da wannan larura, alhamdulillah. Wannan ne ko? Kuma yana ji sanyin makon ɗan rage mana shi. Sanyi ba iska ba. Sakan da zan ji sanyi yana ɗan shiga ta, amma ba iska ne ba. To, kun ji masu yara masu larurar ji, akwai makaranta ta kurame, sai ku bincika a sa yara. A daina barin su irin waɗannan yaran a ɗauka cewa suna da larurar tafi-tacan-tacan. Kuskure ne. Mu daina ɗauka cewa idan mutum ya rasa ido, ko ya rasa kunne, ko ya rasa ƙafa, shikenan ya zama abin da muke cewa musaki. Ya zama musaki sai dai ya bara, shi ba zai amfana ba, ba zai amfanar ba. Wannan tunanin kuskure ne. Wani mentality ne da ya kamata mu ƙaurace masa. Kuma ita gwamnati ta daɗe da kawo makarantu na irin waɗannan masu larurar, amma ba a mai da hankali a kansu. Su ma mutane ne irin kowa, kuma yadda Allah ya yi wa kowa baiwa, su ma ya musu baiwa. ita hikima ta Allah madaukakin sarki in ya dauke maka wani abu to baya raba ka da shi gaba ɗaya zai mayar maka wani wuri a je maka shi shi yasa zaka ga suna da basira waɗanda ba sa gani suna da basira har fiye da ta masu gani haka zaka ga waɗanda ba sa ji suna da waɗansu hikimominsu da Allah ya musu har fiye da wanda yake ji to Allah baya daukewa gaba ɗaya in ya dauke na mayar maka ya ajiye maka kuma a wani wuri da ba to ba wai su sun zama kawai ba su da amfani a cikin al'umma bane sai dai su dinga yawo suna bara suna mika kokon bara suna yawo gidajen maye da bakin hanyoyi da tashoshi to a bar su haka babu ba daidai bane ba a kai su makaranta su ma su yi karatu kai su makaranta su yi karatu za su yi amfani irin yadda kowa ke yin amfani da fatan Malam ya sha ruwa lafiya yace insha Allah aurensa bayan sallah yana buƙatar addu'a sauran ƴan uwa to Allah ta'ala ya sa ayi albarka sa ayi a cikin sa'a
amin
ka san wani inda yayi aure haka ne saura wata biyar ma sai rutu da invitation to insha Allah ta'ala an bani mata aure na insha Allah sha biyar ga watan Disamba kuma tun watan Afrilu zai tura Allah ya sanya albarka Allah kai mu bayan sallah
amin
Allah ya bada sa'a
amin
wata bawar Allah ce ta aiko alqur'ane guda biyu da kudi naira 2000 transfer a marayu to ta sa asusun mancin account din kenan ko alqur'ana an kawo su ba Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba wannan kuma neman addu'a ne addu'ar malam da ta arama da sauran al'umma baki da akan wani yaro da ba shi da lafiya Allah ya yaye masa ciwon da yake damun sa kuma bayyana abin da yake damun nasu a gane to Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya yayi rubutun da ya tsawo amma duk akan yaron ne Allah ya bashi lafiya Allah ya yaye masa Allah ya sauke Allah ya sa a dace kuma da magani wannan takaddar yana so a sanar da ƴan uwa direbobi waɗanda sun iya trailer amma suna gida babu aikin yi kuma ga iyalai ga iyaye ga mai buƙatar aiki amma ta tar mai ta dangwace wato refinery amma fa tuki sai ya same shi shi kuma zai yi bakin kokarin sa ga kuma lambar wayar sa 08047342142 haka lambar wayar sa take awo to kaji sanye yana zuwa
mallam
waya wannan kuma yana cewa kakarsu ce bata yi azumin bara ba kakarsu bata yi azumin bara ba da ya wuce saboda jinya bana kuma sai ta fara sai ta tsaya sai jinya ta dawo shine jikoci suka ce za su rama na bara za su raba na bara su biya mata na bana kuma sai ta ciyar da wani kuma sai ta biya hakan yayi ko kuma to kaji wasu zabbun malamai kenan an yi jikoki shehinai na baran za su raba a tsakaninsu su biya na bana kuma ta ciyar da wani ta rama wani ba taɓa jin wannan fatawar ba ba taɓa ji ba da kace kakarku da ya kamata ka sanar da mu halin da take ciki na tsufa ka ce ta kai shekara kaza daga nan za a gane kaka ce babba ko kaka ce karama idan wannan larurar ta rashin ta kasa yin azumi larura ce ta tsufa to kaga tun baran ma dama bai kamata ku rinka wahala ita ba ciyarwa za a yi don haka har na baran ba rabawa za ku yi ku biya ba ciyar mata za a yi na baran ma a rama mata shi da ciyarwa sannan bana ta dakata ba zancen ta yi wani a ciyar mata wani ta dakata gaba ɗaya a ciyar mata shikenan saboda ta tsufa ta wuce yin azumi ba za ta iya ba amma a ciyar da wani ta rama wani ta yaya ai ko dai mutum zai iya ne ya rama ko ba zai iya ba ya ciyar shikenan ba raba ƙafa to idan tsufa ce ya sa ta samu kanta a wannan halin to a dakatar da maganar azumi gaba ɗaya a koma ciyarwa ta ciyar wannan shi ne idan kuma ba tsufa ba ce ba za ta iya azumi yanzu ba ta da lafiya ne a jira ta warke ba ciyarwa ba zancen ku raba tsakanin ku wani rama a jira ta warke sai ta sai ta rama. Shi ne da ya yi sahur sai ya koma bacci, da ya farka haka ya rinka yin sallah, sai da ya yi magariba ya tuna bai yi asuba ba. Suna idar da sallah kawai sai ya tashi ya yi raka'a biyu da niyyar asuba. Sallah ta yi? Sallah ta yi. Abin da ya kamata ka yi kenan haihu. Mutum ne mai ƙaramin ƙarfi, baya iya riƙe gidansa, sai ya nema wa matarsa aiki, in ya fita nema, ita ma sai ta fita nema, ya matsayinsu kuma, babu kuma idan akwai aminci. Idan har wajen neman nata akwai aminci, za ta je lafiya, ta dawo lafiya, ba za ta cutu ba, ba za a cutar da ita ba, kuma sannan ta yarda da wannan tsarin, shi kenan babu laifi. Sai su haɗu su raya gidan, ba laifi ba ne a shari'a. Asali dai kai ne nauyi ke kanka, ta zauna ka riƙe ta, amma in ta yarda ta nema, kuma akwai aminci, kuma babu wani abin da zai cutar da ita, shi kenan. Wannan kuma yake cewa ya hukuncin wadda ya ɗau azumi kuma baya sallah asuba yana bacci, kuma bayan sallar asuba yana bacci sai ya yi mafarki, ya zai kasance kenan, yana da azumi ko babu? Yana da azuminsa, sai ya yi wanka shi kenan ya ci gaba da azumi, babu komai. Wannan kuma mace ce ta ce mijinta ne yake aikata abinda Allah ya halakar da mutanen annabi Lutu a kai. To kuma idan ta masa maganar haƙƙinta na aure, sai ya ce ba shi da lafiya. To ya maganar zaman aurensu? To ina zai yi lafiya? Ai ba zai yi lafiya ba. Ai ya haramta wa kansa jin daɗin aure, tunda ya riga ya sabar wa kansa irin wannan mummunar ɗabi'a. Allah ya tsawata. Allah ya yaye masa. Allah ya shirye shi. To idan za ki iya zama da shi a haka, aure dai yana nan. Idan ba za ki iya zama da shi a haka ba saboda munanan ɗabi'unsa, sai ki ɗaga magana zuwa ga manyanku. Idan manyanku ba su magance matsalar ba, sai ki je wurin shari'a, aje a saba miki mafita saboda cutarwa. Kuma idan har zama da shi ɗin, idan har ke baya neman ki da wannan ɗabi'a, da wannan mummunar al'ada, idan yana neman ki da wannan, to kin ga laruri ne, dole ki rabu da shi. So shi zaɓin zaman idan ke bai shafe ki ba, amma dai lallai ba zai yi lafiya ba. Allah ya sauke. Wannan kuma ita ce da mijinta tsawon shekara 5 baya sauke haƙƙinsa na auratayya da ke tsakaninta da shi, ya hukuncin zaman auren yake, tana neman addu'a. To Allah ta'ala ya baki lafiya, ya baki zaman lafiya. Aure yana nan. Idan kin yarda ki ci gaba da zama a haka, wannan haƙƙinki ne. In kin ga ba za ki iya zama a haka ba, to kina da dama, shari'a ba ta hana ki tashi ki nemi haƙƙinki ba, ko a wajen waliyanku ko kuma a wajen shari'a. Ki bi hanya wacce take Allah ya yarda da ita don neman haƙƙinki a bukatun haƙƙinki. Allah ya kyauta. To Allah ramma ba za mu karanta aya ita ɗaya ƙwallo ɗaya ba, sai mun koma baya. Musamman daga faɗin Allah maɗaukakin sarki, inna kafainaka almustahzi'in.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna kafainaka almustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
إن شاء الله. بنجي تعالى يكيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. Allah yake lallai mu mun isar maka masu izgiri da kai, alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, waɗanda suke sanya wani abun bauta daban tare da Allah. Fa sawfa ya'lamuna, da sannu za su sani. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, Allah ya ce hakika muna sane da cewa zuciyarka tana kuntata sanadin abin da suke fada na batanci da izgili fasabbih bihamdi rabbik ayi tasbihi ka tsarkake tare da godewa ubangijinka wa kum minas sajidin ka kuma kasance daga cikin masu yi wa Allah sujjada ma'ana cikin masu sallah wa'bud rabbaka Allah yace ka kuma ci gaba da bautawa ubangijinka hatta ya yakal yaqin har sai mutuwa ta zo maka wannan aya wa'bud rabbaka ka ci gaba da bautar ubangijinka hatta ya yakal yaqin har sai yaqini ya zo maka wato mutuwa ita ce aya ta ƙarshe a wannan sura mai albarka wace Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama da dorewa akan bauta babu kakkautawa kuma zai ci gaba da yin wannan bauta har zuwa yaqini yaqini kuma yana nufin mutuwa Malam Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama
amin
yake cewa al-yaqinu ha huna huwa al-maut bi ijma'i ahli at-tafsir cikin madarij as-salikin yake cewa yaqini anan ijma'in malaman tafsiri sun tafi akan cewa yaqini yana nufin mutuwa yaqini anan yana nufin mutuwa ma'ana ka ci gaba da bauta wa ubangijinka har zuwa mutuwarka ba ranar bari ba ranar kakkautawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yafi kowa bauta wa Allah yafi kowa bauta wa Allah madaukakin sarki saboda shi yana bauta wa Allah da sallah sallar dare har tsayuwa a sallah da sa kafarsa su yi sintin-sintin ba tare da ya faɗaka cewa kafafunsa suna tsani ba sun tara jini sun kumbura saboda tsabar tsayuwa bai jiya gaji ba bai jiya matsu ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama kullun da daddare sai ya yi sallah yakan yi sallar sa farkon dare yakan yi sallar sa tsakiyar dare yafi yawan yin sallar sa ƙarshen dare inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu fa ta'ifatu min alladhina ma'a an samu cikin sahabbai masu wannan kokarin amma shi kullun ne wasu malamai ma suka ce shi qiyamul layli a haƙƙin sa sallallahu alaihi wasallama nafila ce amma da Allah ya wajabta maka wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka da daddare Allah ya bashi umarni yayi tahajjud da al-Qur'ani wa min al-layli aw wani yanki na dare fatahajjad kayi tahajjud tahajjud ita ce sallar dare wacce ake yin ta bayan an dan rusuna an yi bacci amma ita ce qiyamul layli in an ce qiyamul layli ita ce in an ce tahajjud ita ce qiyamul layli saboda daddare ake yin ta kuma ana tsayuwa a cikin ta ta cancanci wannan suna tahajjud kuma saboda sai an dan yi bacci an tashi ake yin ta shi yasa ta cancanci wannan suna an gane ku sannan in ka so a Ramadan ka ce ita ce tarawih ita ce dai an ce mata tarawih saboda ana yin hudu a huta ayi hudu a huta an gane ku duka sunayen sallah ce guda daya duk malamin da kaje yana rarrabe su yana cewa tarawihi yana cewa tahajjud yana cewa salloli ne guda biyu bai fahimci abun bane sallah ce guda daya sunayen la'akari ne da siffar sallar aka bata wani sunan wannan sunan saboda siffar ta kaza wannan sunan saboda siffar ta kaza wannan sunan saboda siffar ta kaza to Allah madaukakin sarki yace da annabi sallallahu alaihi wasallama a wani yanki na dare kayi tahajjudi da wannan alqur'ani nafilatan laka a matsayin dadi kai da aka yi maka a matsayin dadi a gare ka ma'ana kenan mu ba dole bane mu wannan sallah amma shi a haƙƙinsa dole ne Allah ya ƙara maka don haka annabi sallallahu alaihi wasallama baya fashin sallar dare sannan na Aisha radiyallahu anha da wasu matasa suka jefa tawa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya yake yin sallar sa sai ta ce musu yana yin sallar raka'a 11 idan yayi hudu masu tsawo masu kyau sai ya sake yi hudu masu tsawo masu kyau, sannan sai ya yi uku. Har take ce masa, ya ma'aikin Allah, bacci kake ne kafin kai wuturi? Sai ya ce, ya Aisha, idanuwa na ke bacci amma zuciyata ni ba ta bacci. Waɗannan matasa har suka ji, to in dai Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi bauta irin haka, shi da an gafarta masa abin da ya gabata in ma yayi, da abin da bai aikata ba ma in ma zai yi a nan gaba, shi wankakke ne gaba da baya, kuma baya samun hutu haka, ga yadda shi ma yake riƙe wuta da daddare yana ibada, to ina ga mu? To ai mukan da ba a ce an gafarta mana ba, ya kamata mu yi fiye da haka. Shine ka annahum taqalluha, kamar sun ga su hakan ya mutu kaɗan, ba wai sun rene yadda Annabi yake yi ba. A'a, kar ka fahimci haka. Kar a ce ka annahum taqalluha, ka ɗauka ana nufin kamar sun ga na Annabi ya yi kaɗan, ba haka suke nufi, ba haka ake nufi ba. Abinda ake nufi, su shi da an gafarta masa yake har haka, to su da ba musu albishir da an gafarta musu ba, ai su in sun tsaya haka ya mutu kaɗan. Don haka akwai bukatar kenan su me? Su ƙara. Su uku ne, ɗaya a cikinsu sai ya ce, to shi da bacci har abada, kullum da daddare zai kwana sallah. Ɗaya a cikinsu shi kuma ya ce, to shi ko shi da cin abinci da rana har abada, kullum zai wuni azumi. Ɗaya a cikinsu ya ce, shi kuma shi da aure har abada, saboda ba shi da lokacin mata, sai bauta. Labari ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kira su, ya ce, to kun gani nan, na fi ku tsoron Allah, na fi ku son Allah, na fi ku tsoron Allah, kama ni ma ina bacci ina tsayuwa, ina azumi ina sha, kuma ina da mata, wanda duk sunnata ba ta yi masa ba, to ba ya tare da ni. Sai ya hana wannan rigimar da suka ɗauka da kankan ba, don in ya basu ba za su iya ba. Ƙarshe haka mutum zai karya alƙawarin wata rana, yana jin kunyar Allah. Ta haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama babban misali ne a wajen bauta. Annabi tsira da amincin Allah su fita gare shi suka ce, yana yin azumi har sai an masa magana, ya ma'aikin Allah ba za ka sha ba ne? Wani lokaci in ya ɗauko sha har su zama, ya ma'aikin Allah kafin bi ba kai azumi ba. Sallallahu alaihi wa sallama. Nana Aisha radiyallahu anha ta ce, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya aikata alheri to yana tabbatar da shi. Duk wani alheri da ya yi na nafila, ko sallah ta nafila, ko azumin nafila, ko sadakar nafila, abinda bai wajaba ba sai ya yi shi, to shi baya taɓa yin alheri a ce sau ɗaya ya taɓa yinsa, ko sau biyu ya taɓa yinsa ya daina yinsa. Shi idan ya yi alheri, to shi kenan ya ɗora kansa shi. Shi yasa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ko nafila ce da ya saba yi, lokacin ta ya ƙure, baƙi suka shagaltar da shi, ko bacci ya ɗauke shi, ko wani dalili wani uzuri ya hana shi yayi wannan nafilar da ya saba yi, to sai ya ramata. Annabi sallallahu alaihi wasallama har ramukan nafila yake. A wajen zikiri da ambaton Allah, na Aisha radiyallahu anha ta ce, ya kasance yana ambaton Allah a kowane yanayinsa, a ko'ina a kowane yanayinsa yana ambaton Allah. Shi yasa malamai masu sharhi suka ce, abin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya fito daga bayan ɗaki yake cewa ghufranaka, ai ya tabbata cikin azkar na fitowa daga ban ɗaki, in ka jefo ƙafar dama ka fito sai ka ce ghufranaka, ya Allah ina neman gafararka. Suka ce dalilin da ya sa Annabi alaihi salatu wasallam yake faɗan haka, saboda ya saba shi harshensa ɗanye yake da ambaton Allah a kowane lokaci, da ya shiga ban ɗaki kuma sai ya tsaya da ambaton Allah. Fitowa da ya yi daga ban ɗaki yake neman gafarar Allah, minti biyar ɗin nan da ya yi bai ambace shi ba. Shi da ke cewa, ya Allah ka gafarta mini zamana a ban ɗaki, na ɓata wani lokaci ban ambace kai da na saba ba, ka gafarta min wannan. Saboda yadda ya saba ambaton Allah, ya saba zikiri sallallahu alaihi wasallam. Za ka shi babban misali ne abun koyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Allah ta'ala ya ce, in dai abun koyi ne, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne kankat ga duk wanda yake son gamuwa da Allah lafiya. Don haka Annabi alaihi salatu wassalam shi ne abun koyi a ibada. domin shi wato bai gaza ba, bai yi raki ba, bai rage ba, bai nuna wato gajiyawa ko kasalarsa wajen bautar Allah subhanahu wataala. Yadda Allah ya gaya masa nan dai haka ya dore akai, wa'bud rabbaka, ka bauta ubangijinka, hatta ya'tiyaka al-yaqin, har sai mutuwa ta zo maka. Kamar yadda na gaya muku, Malam Ibnul Qayyim ya ce al-yaqin ana nufin mutuwa ne anan. Da nassin Al-Qur'ani mai girma, yaqini, akan ambaci yaqini ana nufin mutuwa. Kuma haka anan, kamar yadda malam ya ce ijma'in malamin tafsiri, nassin Al-Qur'ani ma ya zo da haka cikin suratul Muddathir aya ta 45 zuwa aya ta 47, da Allah ta'ala yake cewa ko tumma aya ta 44 ko da 3 dangane da kafirai da aka jefa su a cikin wuta, sai ake musu tambaya, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin. Kuko mai ya jefa ku cikin wata sakara, qalu, sai suka ce, lam naku minal musallin, saboda ba ma sallah, wa lam naku nut'imul miskin, kuma ba ma ciyar da miskinai, ba ma sadaka, ba ma zakka, wa kunna naqudu ma'al kha'idin, kuma muna yawon gulma da mita da annabimanci, kuma duk wani izgili da batanci da mu ake yi, wa kunna nukadzibu biyawmiddin, kuma mun kasance muna ƙaryata ranar alkiyama, hatta atanal yaqin, muna nan akan haka har mutuwa ta riske mu. Kaga hatta atanal yaqin, kaga ba yadda za a anan ka fassara yaqini da gamsuwa, kamar yadda wasu suke fassarawa, masu tawili mara dalili mara kan gado suke fassara wannan waje, wai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ka bauta wa ubangijinka har sai ka ji a ranka cewa bautar ta isa haka. Wai daga ran da ka ji cewa bautar ta isa haka, to shikenan ka dakata da bauta, ƙarshe ka zo kana lissafawa Allah bashi. Irin yadda ake samun huzun dikai cikin sufaye suke wannan da'awar, sai su daina sallah, su daina azumi, su daina istighfari, su daina hailala, su daina komai, su ce su yanzu Allah suke bi bashi, sannan kuma su bude wata kofa a wajensu ta rahama da suke rarrabawa, saboda sun samu yaqini. Wai Allah ya ce ka bauta ubangijinka har ka ji ka gamsu, in kai wusuli, kai ma'arifa, ma'arifa har kai ka zuwa ga wusuli, ka je ka gamsu cewa ka yi bautar da ta isa haka, sai ka dakata da yin bauta. To wannan gaskiya sakarci ne, kuma idan wannan ake nufi, ya za ka fassara wannan wajen? Kafirai da suka ce ba ma yin sallah ne, kuma ba ma yin zakka, kuma mun kasance muna ɓatanci wa Al-Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma mun kasance muna ƙaryata wannan rana ta sakamako, hatta atanal yaqin, har muka samu gamsuwa da mai, ka gani? Hatta atanal yaqin, har mutuwa ta riske mu a haka, yau kuma ranar sakamako ne. Kicin hadisi ya zo daga Ummul Ala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa shi ma ya yi amfani da wannan kalma ta al-yaqin, yana nufin mutuwa. Cikin hadisin Ummul Ala radiyallahu ta'ala anha, qalat, tace, qara lana Uthman ibn Mas'ud fi sukna hina tara'at al-ansar ala sukna al-muhajirin, lokacin da mutanen Makka suka yi kaura zuwa Madina, sai aka zo magana ba da masauki, za a rarraba baki zuwa masaukaiya. Don haka mutanen Madina suka shiga wawa, wawar baki. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ba da umarnin ƙuri'a. Aka yi ƙuri'a, duk wanda ƙuri'arsa ta faɗo a sunan wani gida, can zai tafi ya je baƙunci. Sai Ummul Ala take daga ciki, sai Uthman ibn Mad'un, sai ƙuri'a ta faɗo kansa cewa gidanmu zai zo, sai muka karɓi baƙuncinsa. Fashtaka, sai ya yi rashin lafiya. Famarrabnahu hatta tuwfiya, muka yi jinyarsa har Allah ya karɓi rayuwarsa. thumma ja'alnahu fi aswabihi, sannan muka sanya shi a cikin likkafaninsa. Fa dakhala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi shiga wajen mu. Wa qultu, sai kace, sai nace, rahmatullah alayka abu sa'ib, ya abu sa'ib tana nufin Uthman ibn Mas'ud, shi marigayi, rahmar Allah ta tabbata a gare ka. Fa shahadati alayka laqad akramaka Allah, ni sheda ta akan ka shine Allah ya karrama ka, kai dan aljanna ne. Kala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, wa ma yudriki, ke kuma ina kika san haka? Ashe tun lokacin Annabi alaihi salatu wassalam yana tare irin wannan karambani, yanzu ba kwa ji wasu suna kaiwa wasu aljanna? Ba kwa ji wasu suna kaiwa wuta? Eh, dukkan malamanmu na sunna da Allah maɗaukacin sarki yake karɓar rayuwarsu, sai ka ji wasu daga cikin ƴan bid'a suna kai mana su wuta, har yanzu ba su daina kaiwa malam gumi wuta ba. Suna kai su malam Ja'far wuta, suna kai su malam Albani wuta, suna kai su malam Idris Abdulaziz wuta, suna kai sauran malamanmu. Haka za ku ji ƴan bid'an nan, musamman yanzu lokacin social media, haka wani kawai zai ɗoro hoto ƙwalo-ƙwalo, hoton malami sai ya rubuta ɗan wuta, ko ya rubuta yanzu haka yana wuta. Wallahi haka suke yi, saboda jahilci ba a musu karatu. Amma don Allah, kuna ganin matasanmu na sunna suna haka a malamansu? Akwai wani malamin bid'a da ya mutu, kuka ga mutanenmu na sunna suna rubutu suna cewa ɗan wutan? Saboda mu ana mana karatu, mu ma muna karantarwa, don haka muna karatu, ba haka muke zaune kara zube ba. Ba da ka muke addini, ba da ka muke sunna ba. Ba wanda yake da iko haka kawai jikau ka ce wani ɗan aljanna ne, sai dai ka zata masa aljanna saboda nagartarsa. Ka roƙa masa gafarar Allah da jin ƙayin Allah, ka masa kyakkyawan zato. Dukkan waɗannan malaman da na ambata na sunna, muna musu kyakkyawan zato. Muna musu kyakkyawan zato, muna tsammanta musu suna aljanna. Amma ba za mu iya yankewa Allah hukunci ba, domin kayansa ne. Da su da aljanna duk kayansa ne. To haka kuma aƙidar mu take, idan muka san mutum lalatacce ne, ya mutu yana aiki irin na ƴan wuta, amma da rigar musulunci, an masa jana'iza irin ta musulunci, to muna tsorace masa wannan wutar da ya mutu da alamominta. Amma tsorace masa muke, ba za mu iya saka shi ba, ba mu san sirrin da ke tsakaninsa da Ubangijinsa ba. Wannan ita ce aqidar mu. In kun ji mun cewa na ɗan aljanna ne, to alqur'ani ne yake shi ɗan aljanna ne, ko kuma hadisin manzon Allah ingantacce sallallahu alaihi wasallam shi ɗan aljanna ne? Shi yasa ba ma shakku muke ta Abubakar ɗan aljanna ne, Umar ɗan aljanna ne, Usman ɗan aljanna ne, Aliyu ɗan aljanna ne, Talha ɗan aljanna ne, Zubair ɗan aljanna ne, Abdurrahman Awf ɗan aljanna ne, Sa'd bin Abi Waqqas ɗan aljanna ne, Sa'id bin Zaid ɗan aljanna ne, duk ƴan aljanna ne, Zubair bin Al-Awwam ɗan aljanna ne, Bilal ɗan aljanna ne. Saboda bakin da baya ƙarya babu shakku ya ce ƴan aljanna ne, to sai mu ce ƴan aljanna ne. Haka wanda alqur'ani yake dan wuta ne, ko hadisi yake dan wuta ne, wannan ko tantama ba ma yi, Abu Lahab dan wuta ne. Tabbat yada Abu Lahab wa tabba, ya halaka dan wuta ne. Ma azna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabin, ma tasama ir wuta ce. Wa mar'atuhu hammalatal hatabi fi jidha habl min masad, sakar wuta ne. Yan wuta ne, haka alqur'ani yake, dan haka ba ma tantama. Hadisi da yace Abu Talib dan wuta ne, dan wuta ne, dan wuta ne, maka ran shi yace sayyidina Abu Talib, ko sayyidina dan wuta ne, babu tantama. Amma wanda dalili bai ce dan wuta bane ba, to ba mu da iko da zamu ce shi dan wuta ne. Jama'a an gane? Wallahi duk batawar mu da shi, duk rigimar mu da shi. In har ya mutu, to rigimar ta kare, sai mu tsorace masa tsakaninsa da Ubangijinsa. Amma Allah maɗaukakin sarki yana da suru tsakaninsa da bawansa, bawa da bawa wanda zai shiga. Yanzu ku duba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da wannan baiwar Allah Ummul Ala, da wannan sahabi Uthman ibn Mas'ud wanda yayin hijira daga Makka zuwa Madina yana cikin manya-manyan sahabbai wanda suka yi imani na gaskiya da Allah yake ulaika hum sadiquna yana cikin wanda Allah yake da gaske suke yana cikin wanda Allah yake fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke zukatansu na gaskiyar imani fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba yana cikin wanda Allah yake radiyallahu anhu wa radu anhu yana cikin da shi aka hijira amma yanzu ummul ala tace Allah madaukakin sarki ya jikan abu sa'id lallai ina maka sheda cewa Allah ya karrama ka kai shahada kana aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube ta yace wa mai duriki ke ko me kanki da shiga cikin wannan hidima ina kika samu labari cewa ina aljanna qultu la adri wallahi tace wallahi ya ma'aikin Allah ban sani ba to kun ji irin abin da yake samun masu memel baki ba na ce ita mai memel baki ba amma nan an buga misali ne akwai diwa daga cikin yan bid'a tasan magana kawai suke su fada in an tsare su su kawo dalili su da dalili suke su ba su sani ba tace wallahi ya ma'aikin Allah ban sani ba kala sai yace amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin yace amma shi dai Uthman dan Mas'ud lallai mutuwa ta riga ta zo masa shine yaqin mahallin shahidin mu kenan lallai mutuwa ta zo masa inni la arju lahu al-khayra min Allah amma ni ma ina zata masa alheri a wajen Allah kuji fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ma ina zata masa alheri a wajen Allah wannan ita ce aqidar mu yanzu kai ka san wannan kana ahlu sunna ka yadda kawai wani dan an nada masa rawani a ce zai kai mutane aljanna kawai ai hoton sa ana sayarwa yanzu kana da wannan karatun annabi sallallahu alaihi wasallama a sahabi yace ina zata masa alheri a wajen Allah a sahabi ya faɗa kuma shi annabin Allah ne bai ce ba a wannan ai mun gama da shi in an tashi yazo ya same ni bai faɗa ka ba suke ina zata masa alheri a wajen Allah yace wallahi ma adri inji manzo Allah yace wallahi ni ma ban sani ba wa ana rasulullah yace ina da makami na manzon Allah ma yuf'alu bi wala bikum ban san ya za a yi da ni ba kuma ban san ya za a yi da ku ba sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce lahira Allah ta gaske kenan lahira Allah ta gaske ita ce lahira da ba wani mai sa masa baki duk lahira da kaji akwai wasu ƴan bani na iya ba ita ce lahira Allah ta gaske ba lahira ƴan 50 ƴan labari na amma lahira Allah ta gaskiya to kowa yayi imani daga manzannin Allah zuwa mala'ikun Allah zuwa salihan bayi da mutanen kirki na gartattu in dai lahira Allah ce kowa ya sallama yawma idin yattabi'una da'iya la iwajalahu wa khashat al-aswat lirrahmani fala tasma'u illa hamsa kowa ya sallama haka lahira Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallama yace ban sani ba ni ma ina makami na manzon Allah ma yuf'alu bi wala biku ni ma me za a mun balle ku ban sani ba qalat ummul ala ce wannan sahabiya ummul ala tace fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu tace na rantsa da Allah bayan wannan ba zan ƙara tsarkake kowa ba ba zan ƙara sa baki na akan irin wannan abu ba to kaga wannan yake gwada maka cewa wancan abin da ta yi a baya ba wai bid'a bace ba ba wai laifi bane ba wani hasashe ne ko mutumin kirki in yayi ba daidai ba nan take yake dawowa kan daidai to wannan abin da ta faɗa ya ƙara tabbatar da nagartarta da kuma wato da imaninta tace bazan ƙara yin irin wannan akan wani ba qalat tace wa ra'aytu li Uthman fi an-nawmi aynan tajri yace na tace na kwanta kuma ina bacci wata rana kawai sai naga ga Uthman nan ga kuma wata korama tana gudana karkashin sa a cikin wata inuwa tana gudana faji itu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace sai ku nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika lahu nace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni fa naga Uthman kuma fa kamar a wani wuri da korama tana ta gudana a karkashin sa faƙala sai manzo Allah ya ce zaka amaluhu yajri lahu, wannan abin da kika gani aikin sa ne yake gudana maka. Bukhari ya rawaito hadisin ba mai kura bane, amma an gane. Don haka da waɗannan ayoyi da muka karanta hatta atanal yaqin, da wannan hadisi na Ummul Ala da muka karanta, da waccar magana ta Ibn al-Qayyim da tace ijma'in malaman tafsiri sun zame mana fassara akan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ka ci gaba da bauta ubangijinka har mutuwa ta zo maka, babu wata fassara ta biyu. Malam al-Imam Shankiti alayhi rahmatullah yake cewa hadhihi al-aya, wannan aya tadullu ala anna al-insana ma dama hayya, tana gwada mana cewa lallai fa mutum matukar yana raye, walahu aqlun thabitun yumayyizu bihi, yana da hankali tabbatacce da yake iya rarrabewa zafi da sanyi, yake rarrabewa dadi da rashin dadi, yake rarrabewa abubuwa mai kyau da marasa kyau, yana da hankali. Fal ibadatu wajibatun alayhi, to ibada fa tana nan wajibi ce akan sa, bi hasabi taqatihi, gurgudan ikonsa. An gane ko? Wato da wannan ayar da Allah yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, malan ya istinbati cewa tunda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tabauta har mutuwa, kenan duk wani mutum musamman musulmi matukar yana da rai kuma yana baligi kuma mai hankali, to ibada ba ta sauka daga kansa har mutuwarsa, sai dai idan hankalinsa ne ya bushe. Amma in dai yana da hankali da yake iya rarrabewa, to ibada tana wajaba a kansa. Jinya ba ta hanawa, makanta ba ta hanawa, kurumta ba ta hanawa, bebantaka ba ya hanawa, tafiya ba ta hanawa. An gane ko? Rauni da tsufa ba ta hanawa. Ibada ba ta sauka daga kan mutum, sai dai ta canza salo saboda yanayin ka kai yadda kake, sai Allah ta'ala ya rika binka da rauninka, ana sassauta maka, amma ba za a bar ta gaba ɗaya ba. Jama'a an gane? Abin da yake tabbatar maka haka, wata rana wani sahabi Imran ibn al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ma'aikin Allah, yaya zan yi ina da ciwon basir? Basir yana damuna, ya rike mun baya, ya rike mun dubura, ba na iya tsayuwa, da na tsaya sai na ji ba zai yiwu ba, sai dai na zauna. Gashi sallah sai a tsaye, sai manzon Allah sallama sai ya ce da shi salli qa'ima, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa ala janbi, kai sallah a tsaye, idan ba za ka iya ba kai sallah a zaune, idan ba za ka iya a zaune ba kai sallah a kwance. Kaga har mara lafiya da ba zai iya tashi ba ya sallarsa a kwance. Kuma wannan ka'idar ita ce take bin al'ummar musulmi, abinda mutum ba zai iya ba ya ajiye shi ya iya wanda zai iya. Ba za ka iya alwala ba kai taimama, ba za ka iya alwala ba, ba za ka iya taimama ba kai sallaka haka, ba za ka iya tsugunawa kai tsarki ba, ba za a iya wanke maka fitsari ba, ba za a iya wanke maka bayan gida ba kai sallaka haka a cikin fitsarinka. Ka tatane a jikinka da buhun fitsari a jikinka, ba za a iya wankewa ba kai sallaka haka, ba za ka iya kallon alƙibla ba, an kwantar da kai rigingine a wani yanayi kai sallaka haka. An gane ko? Matuƙar da hankalinka za ka yi, ba fashi. Ibada haka ake yinta, ba a fashinta. Za ka yi ta yi ba ranar bari har sai mutuwa ta zo. Sannan malam ya ci gaba da cewa i'lam, ka sani, أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف من أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلا يتي كسني تيوا أبن دوس زنديقي كافري سكي فسر ونن آية من الفرما دشي المدعين للتصوف وأن سكي دعوة صوفانتي ya ce da'awar sufanci, saboda asalin sufanci gudun duniya ne. Asali da sufanci suluki ne. In an ce suluki, tarbiya ce, wato siffa ce ta masu tsoron Allah waɗanda suka tare suka sallami duniya suka tare suke bautar Allah. Ba aqida bace sufanci, tarbiya ce. Yanzu hakan nan zaka iya sufanci. Ka ki duniya. Ka raba kanka da kyakkyawar riga. Ka raba kanka da kyakkyawan wurin zama. Ka raba kanka da kawai ka dauki duniya haka. In ka ga dama ma ka daina rarrabe tsakanin 1,500. Kai baka san kowane yare ba sai sallah sai azumi sai zikiri sai bautar Allah da karatun Al-Qur'ani kawai ba abin da yake baka sha'awa a duniya ba abin da kake bukata takalmi ma in kaga dama kore haguja an gane ko wannan asali shine tasawufi gudun duniya amma aqidarka ta sunna tana nan a cikin zuciyarka daga baya ne aka murgina sufanci ya koma aqida ya koma zindikanci shi yasa nan malam yace al-mudda'ina litafawu masu da'awar sufanci shi yasa in kaji ana cewa Uthman bin Fudi Uthman dan Fudiyo Allah ya masa rahama in kaji ana cewa sufi ne zaka ji yan dariqa suna alfari suna cewa ai nasu ne sufi ne a'a ba sufi irin wannan bane sufi ne na zuhudu amma a littattafan sa sun gwada maka shi ahlus sunna ne ko ba ba haka sufi ne amma babu zindikanci a ciki to shi yasa malam yace wadanda suke da awar sufanci zindikai yace wasu sun tafi akan fassarar wannan ayar wai anna ma'anal yaqin ma'anar yaqini a wannan ayar al ma'rifatu billahi jalla wa ala wai shine sanin Allah jalla wa ala wa anna al ayata tadullu ala anna al abda idha wasala min al ma'rifati billahi wai ayatana gwada cewa idan mutum ya kai wusuli zuwa ga sanin Allah ila tilka darajatul mu'abbar anha bil yaqin zuwa ga wannan matakin da suka kira shi yaqini ya san Allah ya kai wani mataki da suka kira shi yaqini shine wusuli shine tarbiya annahu tasqutu anhu al ibadatu wa takalifu wai idan mutum ya kai wannan matsayin to ibada da dukkan umarni da hani na shari'a za su fadi daga kansa لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَقِينَ هُوَ غَيَةُ الْأَمْرِ بِالْعِبَادَةِ domin wai wannan yaqinin dama iya wannan ita ce matuƙa wurin tikewa kenan na umarni da ibada in mutun ya kai wannan sai ya bari malam yace inna tafsiral aya bi hadha fassara wannan aya da wannan ma'anar kufrun billahi wa zandaka yace kafirci ne da zindikanci wa khurujun an millatil islam bi ijma'il muslimin yace kuma fita ne daga musulunci da ijma'in musulmai wa hadhan naw'u la yusamma fil istilahi ta'wilan yace wannan nau'in a istilahi na shari'a ba a ce masa tawili fassara wannan yaqini da wai wusuli fassara yaqini da ma'rifa ko da wusuli malam yace ba tawili bane ba bal yusamma la'iban sai dai a kira shi wasa da alqur'ani kama kaddamna sai ali imrana yace kamar yadda muka yi bayani a can Ali Imran can fadin Allah ta'ala yace huwal ladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun mufassamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat karkashin wannan aya yace wa ma'lumun anna al anbiya sallallahu wa salamu alayhi yace sannan nan abu ne annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare su hum wa ashabuhum hum a'lamu an-nas billahi da su da sahabban su sune suka fi duk sauran mutane sanin Allah wa a'rafuhum bi huquqihi kuma sune suka fi kowa sanin hakokin Allah wa sifatihi kuma sune suka fi kowa sanin sifofin Allah wa ma yastahiqu min at-ta'zim kuma sune suka fi kowa sanin abin da Allah ya cancanta da shi na girmamawa wa kanu ma'a zalika amma sun kasance tare da hakan aktharan nasi ibadatan lillahi jalla wa ala sun fi duk mutane bautawa Allah kun ga abin da malai yake faɗa da annabawa da sahabban su sun fi sanin Allah sun fi sanin tafofinsa sun fi sanin hakkinsa sun fi sanin girmansa amma kuma sun fi kowa bauta masa ai inda saninsa da wusuli yana sa mutum ya daina bauta masa da su ne za mu samu labarin sun daina sai a ji an ce Abubakar ya daina bauta shi da aka ce dan aljanna ne mu da muke da wannan a ilimi kuma za a dinga wasa da kwakwalwar mu cewa an ce Abubakar dan aljanna ne Uthman dan Affan akan munbari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo munbari yace ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abin da Uthman dan Affan ya aikata na laifi ba zai cutar da shi ba don Allah bai kai ya daina sallah ba bai kai ya daina sallah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai Bilal zo yace ina mun je ziyara gidan aljanna naji tafiya a bayana na juya sai naga kai ne ai ka gada daga ranar Bilal sai yace to mu kan fa mun hai amma wallahi su suka bautar Allah su suka fi bautar Allah sun fi bautawa Allah ka dubai da suka jajirce suka ba da jinin su suka ba da rayuwar su akai dauki ba dadi da su jama'a an gane to in sanin Allah yake sa mutun ya bar ibada da annabawa sun bari in sanin Allah yake sa a bar ibada da sahabbai sun sani jama'a an gane irin wannan karatun ba a so muna yin sa kuma shi din dai shine karatun da ba shine kowa ya waye an gane wa kanu ma'a zalika aktsara an-nasi ibadatan lillahi jalla wa ala tare da haka sai suka fi duk mutane tsananin bauta wa Allah mabuwayi madaukaki wa ashadda khawfan minhu wa tama'an fi rahmatihi kuma suka fi kowa tsoron Allah kuma suka fi kowa kwadayi a wajen Allah wato inda son Allah yakan sa a daina tsoron Allah da sun daina tsoron Allah inda sanin Allah yakan sa a daina tsoron Allah da sun daina tsoron Allah inda sanin Allah yakan sa mutum ya daina kwadayin abin wajen Allah sai dai shi ma ya raba to da tunin sun saura ba amma ba wanda ya buƙi ji yace a zo wajensa zai raba aljanna a cikin sahabbai ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ummul ala yace ni ma ina makamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma adri ma yaf'alu bi wala bikum ban san me za a mun ba ban san me za a muku ba to duk wanda bai san Allah ba ba zai iya musulunci na kwarai ba duk wanda bai san Allah ba ba zai iya addinin Allah ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda suke sanin sa sani irin na ilimi irin na sunna Allah ya sanya mu cikin masoyansa Allah ya sanya mu cikin waɗanda shi ma yake son su Allah ta'ala ya sanya mu cikin yardaddunsa Allah ya sanya mu cikin waɗanda Allah ya kore musu su yarda da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin salihan bayinsa managarta waɗanda in sun yi zai karɓa idan sun kira shi zai amsa idan sun roƙe shi zai ba su idan sun nemi tsarinsa zai tsare su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da dukkan alkhairan da ya sada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da salihan bayin da su muna roƙon sa madaukakin sarki ya tsare mu daga dukkan sharrin da ya tsare annabinsa da sauran salihan bayi wannan shine ƙarshen karatunmu na wannan shekara da yardar Allah madaukakin sarki mun zo gaba muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan abin da muka yi na lada ne wannan ladan Allah ya tara mu a ciki abinda duk Allah zai bani na lada sanadin na zauna kun taro Allah ya sa ya ba mu iri ɗaya ni da ku abinda duk Allah zai ba ku na lada in ya kuna wa Allah ya sa ya tausaya mun ya haɗa ni da ku a ba mu iri ɗaya Allah ya sa ladan da zai ba mu ladan mu ya kai mu zuwa ga rahamarsa da yardarsa da shiga gidan aljanna kamar yadda aka saba wannan shine karshen karatu amma tun da rufewa ne to ba a rasa ƴan abubuwa da za a yi amma na sanar da ku wannan karar insha Allah ta'ala za mu takaita ainu kawai za mu rufe ne kai tsaye in Allah ta'ala ya yarda ina yi muku ban kwana ne muku fatan alkhairi wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi